sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Batun yiwuwar fadada kungiyar tsaro NATO shine tattaunawar yau Asabar za ta mai da hankali akai yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ke kan hanyarsa zuwa birnin Berlin domin halartar taron ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar tsaron NATO. Shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sanna Marin sun bayyana amincewarsu ta shiga kungiyar kawancen wani matakin da zai cika burin kasashen na yankin Scandinavia a matsayin martani gaba mai da Russia ta kaiwa Ukraine. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Juma'a cewa kasar Turkiya ba ta goyon bayan shigar Finland da Sweden kungiyar NATO yana nuni da abin da Turkiya din ke kallo a matsayin taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda da suke yi kamar kungiyoyin 'yan bindigan Kurdawa. Jama'a Amurka sun ce suna aiki domin samun cikakken bayani ga matsayin da Turkiya ta dauka yayin da suka ce Amurka tana goyon bayan shigar Finland da Sweden cikin kungiyar NATO idan sun zabi yin hakan. A hali da ake ji kuma dakarun Russia sun yi asara mai yawa sakamakon halin da Ukraine ta kai wanda ya lalata wata gadar da suke amfani da ita don ketara wani kogi a gabashin kasar a cewar jami'an Ukraine da na Burtaniya, wata alamar da ke nuna kokarin da Moscow ke yi na ceto yakin ya ci tara. Rundunar sojan saman Ukraine ta fitar da hoton bidiyo na abin da ta ce wata gadar fantun Russia da ta lalace a kan kogin Savetsky Donets da wasu da dama da aka lalata da kuma motocin sojin Russia da suka lalace a wurin. Rundunar ta ce sojinta sun nutsar da 'yan Russia da ke kan gadar. Akalla mutane 26 sun mutu a jiya Juma'a yayin da gobara ta tashi a cikin wani bene mai hawa hudu a kusa da tashar jirgin kasa a wata unguwar yammacin birnin Delhi a cewar sanarwar 'yan sanda. Hotunan talabijin sun nuna hayaki na fitowa a tagogin gidan yayin da masu kashe gobara ke taimakawa mutane da suka makale a saman gidan kanin ɗaruruwan mutane suna kallon abin da ke faruwa. Ginin wanda ke bada hayar ofis yana kusa da tashar jirgin kasa a unguwar Mutka da ke yammacin Delhi kuma yana da tazarar kilomita 23 daga babban birnin kasar India New Delhi. Sama da mutane 50 ne aka ceto kuma 'yan sanda sun ce jami'an kwana-kwana na kokarin shawo kan gobaran kuma motocin daukar marasa lafiya na can na gudanar da aiki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an gudanarwa na kamfanin haƙar ma'adinai Natural Valley Mining Corporation da ke kasar Canada sun bayyana cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya na lokacin rani da aka yi ba zato ba tsammani a watan da ya gabata a kasar Burkina Faso. Lamarin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 8 da suka makale a ƙarƙashin ƙasa a mahaƙar ma'adinan ƙarfin zinc na Fekwa. Ana ci gaba da gudanar da aikin ceto tun bayan ambaliyar ta ranar 16 ga watan Afrilu sai dai babu wata tattaunawa da masu haƙar ma'adinan da suka ɓata kuma ba a san ko wani ya tsira ba. Idan aka yi la'akari da lokacin rani zahiri yake babu tsabanin samun ruwan sama amma kuma sai aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya, inji Henry, mataimakin shugaban ayyuka na Trivalli. Ba mu kadai bane abin ya shafa, har ma da al'ummomi da ke kusa da mu ruwan saman da ya sauka gaba daya ya shafe su, inji shi a wata hira da kamfanin dillancin labaran Reuters a wurin. A ƙarshe, jiya Juma'a Koriya ta Arewa ta ba da rahoton mutuwarta na farko mai alaka da COVID-19 kwana guda bayan da ta amince da barkewar cutar coronavirus a cikin iyakokinta. Har ila yau ta ce dubban ɗaruruwan mutane sun kamu da zazzabi da ba san asalinsa ba tun daga ƙarshen watan Afrilu. Kamfanin dillancin labaran Pinyon KCNA ya ce ɗaya daga cikin mutane 6 da suka mutu bayan nuna alamun cutar yana ɗauke da nau'in Omicron na BA2. An killace majinyata da suka kai 187,800 kuma ana kula da su ciki har da mutane 18,000 da aka tabbatar da sun kamu da COVID-19 a faɗin kasar a cikin wuni guda kadai. Rahoto ne da ba taɓa ganin irinsa ba daga kasar da har sai yanzu ta amince akwai cutar a cikinta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba batun amincewa da gwamnatin Amurka ta yi na kara sayarwa Najeriya wasu jiragen yaki na zamani samfarin Bell AH-1Z Viper attack helicopter guda 12 to madalla su dai waɗannan jiragen yaki waɗanda kuɗin su ya kai dala na gogar dala har dala Amurka miliyan 1,000 in aka kawo su Najeriya za su taka rawa wurin yaki da ƴan bindiga dadiya arewa maso yammacin Najeriya da ma tsakiyar kasar na tambayi mai magana da yawun shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ko mai zai ce akan amincewa da Amurka ta yi na sayarwa Najeriya waɗannan jirage a halin yanzu
saboda haka mu murna muke farin ciki muke da yin wannan domin abu ne da zai karfafa zai kuma haɓaka yaki da ta'addanci da gwamnatin Najeriya take yi ba wai a arewa maso gabas ba a har jihohin arewa maso yi amma da kuma jihohin arewa ta tsakiya a ƙasar gaba ɗaya
to shine ta yaya waɗannan jirage samfurin Viper za su taimakawa sojojin saman Najeriya tambayar kenan da naiwa wani kurare kan sha'anin jiragen yaki group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya wanda tsohon Hafsa ne a rundunar sojin saman kasar
to wayannan jirage masu kan angulu wanda aka ayyana cewa Najeriya za ta zo za su kara mu rundunar saman Najeriya karsashi ta wani hanyoyi wanda da ba su da shi abinda nake nufi anan shine kaga shi wannan jirgin Viper kuma an kera shi ne don yayi aiki dare da rana ko cikin dare zai to maganar gaskiya a yanzu ba mu da jirage isassu wadanda yake za su iya aiki da dare ko da rana akwai masu aiki da rana kawai sannan ko ina son mutane su gane wato shi sha'anin jirgin sama na yaki wato kowane da irin aikin da zai yi kowane jirgi yana da irin aikin da zai yi yanzu kamar yakin da muke yi da ƴan ta'addan nan kana son jirgi wanda yake idan ya ji motsi a wani wuri zai je wurin bayan ya je wurin zai tsaya ya dinga shawagi yana zaga wurin ya ga abin da ya gani din nan shine kafin ya saki to kaga jirgi mai sokan angulu zai iya maka wannan amma jirgi mai bikakken fikafiki shi in ya tafi ba zai iya maka ba zai iya wannan shawagin ya tsaya yana yi ba to shi helicopter kaga zai yi wannan in ta kama ma zai iya sauka a wurin ko a wurin gona ne zai iya sauka ko wani filin kwallo ne zai sauka ya tabbatar kuma ya zaga ya tabbatar da abin to kaji karfin da wannan sayan wannan jirgin zai mana wanda yake a yanzu ko kuma ko bamu da shi ko kuma muna da shi kadan fada da daddare da kuma you know capacity na cewa ya zagaye wuri in ya gani in ta kama ma ya sauka a wurin
ganin cewar a tarihin Najeriya ba ta taba samarwa sojojin saman kasar jiragen yaki masu yawan gaske kamar yadda gwamnatin Buhari ta yi a daidai wannan lokuta ba to shin menene hikimar yi waɗannan jirage har guda 12 a irin wannan lokaci
tambayar ka wannan ta biyun kuma zan sake komawa kamar tambaya ta ɗaya shi ne ce maka kowane jirgi da irin aikin da zai yi tana yiwa ma har yanzu idan da kali ba mu samu isassun jirgin da za mu ci muna da su ba alal misali a sani na kaga yanzu kamar a ce ana wani dan tashin hankali a wani wuri kuma wurin ba zai shigo da mota ba ba zai shigo da mashin ba ba zai shigo da kowane irin kayan movement ba kana son kuma jirgin da zai dauki mu sojoji kamar 30 ko 50 ya dirar da su ya saukar da su daidai wurin da ake neman su to gaskiya an ka duba ni yanzu a cikin abin da muke da shi inda hali za a yi kara wannan saboda ka dai kuma ka je gane abin da nake ce maka cewa kowane tarnaki akwai jirgi ko akwai makami wanda aka yi wanda zai amsa irin wannan tarnaki
group captain Sadiq Garba yace da yake ba a riga an sa hannu akan yarjejeniyar sayan jiragen ba to ya kamata su jami'an gwamnatin Najeriya na sojoji da ƴan siyasa da su yi karatun tanusu su karanta komai filla-filla wurin sharaɗin su waɗannan jirage domin kada a kwatanta irin kangin da aka yi wa Najeriya lokacin sa hannu a sharaɗin su jiragen yaƙi samfurin Sufatu Kano
su mahukuntan Najeriya ya kamata a ce sun yi karatun tanusu abin da ya faru a kan ta Kano kada a zo a sake wannan kuskuren a cikin sayin waɗannan jiragen abu ɗaya shine wato shi Bature dan ka'ida ne wato tun daga farko da muka fara neman jiragen ta Kano din nan mutane suna mantawa lokacin Jonathan kenan aka fara neman jiragen nan 2012 ma ina ji muka fara neman ta Kano din nan ɗan America saboda yana cikin ra'ayin ƙasar su cewa a kashe ta'addanci duk inda yake saboda bannar da samu billa dan yi musu sai su ga cewa duk wata ƙasa da take da ta'addanci za su iya taimaka mata taimako ko na bada makamai kyauta ko kuma na sayarwa saboda su a sayarwan ma sai sun taimaka maka ne saboda su suke da makama to a wurin sa hannu na kwangilar Takamu tun daga farko sun tsaya kap akan cewa in mun bada Takamu din nan ga inda za ku yi amfani da shi wurin fada da 'yan ta'addanci suna da dalilan su da yasa suka yi haka inda nace an bar gini to ranza ne ya ni a gani na su waɗanda suka wakilci Najeriya wurin sa hannu a wannan abun nan din za a iya cewa sun yi kuskure inda batakila ba su kula da waɗannan abubuwa da su turawa suka sa a cikin wannan takardar ba amma kuma za a iya kyautata musu zato a ce lokacin da aka je sayin Takamu daga farko za a sa wannan abun ba maganan ƴan ta'addan arewa lokacin abun da yake damun mutane shine Boko Haram to amma su masu kamka da kare masu hangen nesa ne sun hangi cewa yana yiwa wani yaki ya balle a Najeriya ba na arewa maso gabas sai suka sa cewa to in mun fasa yarda jirgin nan ga inda za ku yi amfani da shi ga inda za ku yi amfani da shi to a gaskiya haka aka rubuta wannan kwangilan a haka Najeriya ta sa hannu so maganan da bayan daga bayan shekaru aru na wannan ya ce za a yi wannan ce ba za a yi ba har daga karshe dai aka bamu waɗannan jiragen sai ya zama wannan takarda da aka rubuta wanda ta ce ba za a yi amfani da Takamu din nan ba sai akan Boko Haram ko Iswa sannan sai ta taso a nakula ɗan majalisar mu sai suka ga maganan kamar sabo ne to wannan shi ma inda zan ce kaga ya kamata mu ƙara ɗaukan abu nan bai kamata a ce wai ɗan majalisa a matsayin su na waɗanda ma su ne suke sa hannu a sai abin nan ba wai sai da aka zo ne sai da America ta fara maganan cewa ba za a yi amfani ba sannan suka farga a ya zamu sai jirgi ba a yadda ba ina suke lokacin da aka sa hannu a wannan abin nan dake nan waɗanda suka sa hannun me suka karanta a takarda kafin sa hannu saboda duk wanda ya san maganan Takamu Allah misali mu da muke bibiyan wannan magana wannan magana da America ta yi a shekara bayan an dawo da abin nan ba magana ce sabuwa ba magana ce wacce take nan to sai mu dawo kuma yau me muka koya a wannan yanzu wannan maganan da ake na wannan jirage abin da ke so mutane su sani shine ba kuma ba kai ga rubuta kwangilar ba tukunna abinda aka ce dai shine yanzu America ta yadda za ta sayar yanzu an dauki magana an kai majalisar su ta da TJ da majalisar wakilai za su ma za su sa albarkacin bakin su eh mun yadda ko ba mun yadda ba to bayan an yi wannan shine za a zo a zauna to ga yadda zamu sayar muku da jirgin nan ga yadda za ku yi amfani da shi to a wannan lokaci ne nake son su masu basu wakiltar Najeriya su sa ido idan an kawo irin wannan kanji kamar wanda aka sa ma kanji lokacin Takamu tun kafin ka biya awalin ka sai ka ce a'a ni fa anan ina son a daga mun kafa ni fa ban yadda da wannan ba amma in ka je kama ka hannu daga baya aka kawo jirgi kace kuma me yasa ba abun nan ba kai ka kare ka'idan sayar maka da jirgin nan kuma America tana da tarihin cewa duk kasan da ta sayar ma da makamanta gaskiya suna sa wannan ba wai akan Najeriya suka fara ba suna sa wannan kangin amma kai da zaka sayar da baka biya kudin ba amma kuma su ma suna son kudi kai da kafin ka biya kai ne kai ma sai ka ja kamar ka je ciniki ne aka fa'a ban yadda da wannan boye da wannan kwanan nan ina jin shekaran da ta wuce UAE United Arab Republic sun so sai wasu jirage a da America to amma da yake UAE suna da alaka da Syria sai su Americawan suka sa a cikin takardar abun nan cewa ba mu yadda ku taimaka mu Syria da waɗannan jirage ba su kuma UAE suka ce a mu ba mun sai jirgi ba mu yadda da wannan ba muna da alaka da Syria mun ga dama zamu iya taimaka su mun ga dama ba zamu iya taimaka su za ku sa mana wannan ba to akan haka aka tsayar da wannan abun nan har yanzu suna nan suna magana yana yiwuwa daga baya America su yadda to abinda su magabatan mu za su dinga abin nan la akari da shi kenan maganar sayan jirgi ko sayan kowanne makami ma magana ce da za a duba ƴan majalisar dorin shugaban kasa su duba sosai ƴan majalisar tarayya da na dokoki su ma su duba sosai su ma sojoji su duba sosai lauyoyi su duba sosai dan magana ce ta doka magana ce ta kuɗi to mu a gaskiya a Najeriya muna sayan makamin wani lokaci ba a wannan keke da keken ba a wannan abin nan kawai sai a tafi baram a tafi aji
duk da irin waɗannan makudan kudade da ake kashewa jami'an tsaro amma wasu na ganin tsaron na ƙara shiga garare to shin ya aka haifu a ragaya
shi sa'anin tsaro akwai gabobi da yawa na gwamnati da kowa yana da rawan da zai taka a ga an samu nasara na farko abin da suke mantawa sai su kira soja to amma kafin ka kira soja sai ka kira su masu makaman siyasa wanda yake a demokradiya kaga na farko su ne za su ba da kuɗi su ne za su tabbatar cewa kuɗin nan da aka bayar ya isa a yi aikin nan da za a yi bayan an bayar su ne suke da daman su bi kuɗin nan su tabbatar ba a yi ɓanna ba kuɗin nan da aka sa abinda aka ce za a yi kenan mu ga waɗanda muke nazarin aikin soja sai muna ganin idan aka ce ƙasa tana da tarnaƙi kamar yadda muke da yaƙi a ko haram gashi kuma wannan abin nan din ya kamata a ce duk wani kudi da za a saki na sha'anin tsaro ya zama kudin nan ya tafi auren aiki tsagoro na wannan yaki amma me muke gani sai mu ga sojoji suna yin jami'o'i sai mu ga sojoji suna ta gine-gine barkatai matan sojoji suna yin primary school suna secondary school wannan yace a bude mun sansanin soja a gidana wannan ba shi bane to anan kuma ina ganin gazawar bangaren shugaban kasa da kuma shi kuma bangaren majalisa ba sa sa ido akan kudin nan ko ma sun bada su isa su din ba sa sa ido akan abin akai to abinda ya kamata a yi kenan sannan kuma demokradiya ake yi fa shi soja daukan shi aiki akai shi dan majalisa ko kuma shugaban kasa shi zaben shi akai shine yake majalisin jama'a idan ka sa soja ko dan sanda ko wani dan GSS bai aiki ba ba wani abu ka cire shi ka sa wani kai kuma soja abinda kake da shi shine ka tabbatar ka fada ma farin hula gaskiya haka ake yi a wasu kasashe yallaɓai mai martaba shugaban kasa bamu da kaza bamu da kaza bamu da kaza idan baka bamu kaza da kaza kaza din nan ba gaskiya ba za mu iya aikin nan ba soja ba dan siyasa bane
daga karshe group captain Sadiq Garba yayi nuni da matsalar cin hanci da rashawa da yace kan takarwa aino wurin kara damarmalewar tsaro a Najeriya
banda bannatar da kudin tsaro da ake bayarwa bayan aikin da ake da su in ka je ka bibiya mu muna bincike wani lokacin ma zaka ga sojojin suna cewa ana neman cin hanci a wurin su kafin a saka musu kudin aiki cin hanci ko ƴan majalisa ko ƴan ma'aikatan kudi ko ma'aikatan duk wani ma'aikata wanda suka shafa da bada kudi sai ka ji akwai wanda zasu faɗa maka cewa suna bada cin hanci kafin a ba su ya kamata shugaban kasa ya tambayi ban san wannan ko gaskiya bane ko ba gaskiya bane amma sai a bibiya aji kuma sannan ma in an ce ba shi cin hanci da wanda ya tambaya da wanda ya bada shi ji yana da abun nan ni nakan ce cewa wannan amma abun nan bane ai mun gani babban nan dole ka kira gwani lokacin da ɗan majalisa suka fara cin hanci a wurin ministoci ɗan Rufa'i ya fita wannan magana to idan mai faran hula zai yi wannan maganan ya za a yi kai kana soja kuma a cikin tarihin sojan nan ba sai na faɗi suna ba akwai shugaban sojan da aka tambaye shi kiri-kiri ya bada cin hanci ɗan majalisa yace ba zan bayar ba in kun ga dama ku je ku rike kuɗin a bar ƙasar ta ci abun nan to in dukkan su zasu yi me yasa zaka bada cin hanci kana soja kada ka bada cin hanci a bar ƙasar a cinye ta
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaje mu dauke da wani sabon shirin a madadin Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari shirin da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kunsa da shi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Asma Musa Azuka zan gabatar muku da wannan shiri da dan gari. Dama shiri ne na kawance tsakanin gidan radio Niya FM binnan kwanni da sashen Hausa na murya Amerika. Inda shirin yayi tattaki a yau har garin Bazaga dake kilometer 18 bisa kwalta ga headquarter da gundumar binnan kwanni. Mun sadu da ɗaya daga cikin tsofaffin garin wanda ya soma da gabatar da kansa.
Musa Ibrahim
muna yi musan ne ainihin Bazaga
Azabazaga muna tsammani yanzu tun ba ta kai shekara 400 ba ko 500 a fara azata
wani na farko girka wannan gari
wanda ya fara girka wannan gari daga ruwahi aka dauko dakuna ana kawowa da nan dunguza aka ce shi dunguza
to me yasa aka samu garin suna Bazaga
eh sassa an ka kashe ake an ka azza garin an ce mai sunan garin yace Bazaga aka ce yace Bazaga an ka aka ce mai
shi dunguza
eh
to shi ɗaya ta hoko tare da iyali ne zaka
a'a ta da arayya ta hoko sai a dauko daki da can azaka nan dan an ka kashe kaya a gina bango a auna sai a tsaho har mutane sun kai yawa
ya raba garin biyu yabo gari ya rabu biyu wani na gaba so wani na
yan nan eh ruwa sun ka koro mu sai gari ya zama kashi biyu ko wani yadda bihili in suka so ya yi wannan
wani irin ruwa na sama ko ruwa
na kasa na malali na kasa sun ka taho rajjama amun ka harwa cewa ba mu da kwanan ceto da wuri an kahe mutane sun kisa su wasan ruwa sun ka ce ga mu nan sun mun kawo ciki
da kasa ruwa sun kai ta bullowa wani yana yabeto ruwan wani na dogo abin ko mina na karo
Allah kawo su da gaba sun ka hito mu kawo sai dai mu hangane su
to har yanzu ruwan na hitowa ta kasa ko sun bari
a a
kwata nawa ko shekara nan sun kai suna hitowa da kasa
a shekara guda sun kai suna tahowa sun ka tsaya a tusun ka cika dajin ga sannu daidai mun zaka nan sannan Allah dauke mu shi sannan mun yi wadanga kasusuwan ga daban-daban
hakimi nawa aka yi tun daga wannan lokaci zuwa yanzu
hakimi wanda an ka fare na harko koko ne
gaba daya hakimi
tun daga harko duk hakimi mai to gurbin uku suke hakimi wadanda an kai
duk zana mana su
Bashiru Dunguza sannan Shidi sannan Abubakar sannan Dalai
biyar kenan
ko to can Tudu Ali Tudu Yakubu sannan Tudu Hassan
hudu
wadanda na sani ga Sadu
biyar
sun san biyar ko
ga biyar can goma
kenan to sannan wanga hauji na su da dan sarki obane hodama ya ina tudu alu
sha uku
kuma su sahabi ba to annasan
sha uku
wato dan yangaren ga to akwai guda na gidan sultan ko dan musa suna ne abba shiga kaina ba
zan sha hudu kenan
insha Allah kuma shi guda na shi riko guda na
garin na ba zaga shi na da wata martaba wanda za a ci ga wata martaba gare shi
akwai
ni abba martaba gare
abinda an martaba ta ka san yaki da an kai ko ko dai kana baka sani kana
shi na ya damu ya damu
to in an ka ta koma garin ga gari ko sarkin yaki na gudabawa ko nan ne ma sai shi zai cin garin ga to sai shi hodama ga takalla sai shi kutarnin ne na magani shi ko kan wuri ne shi jira shi kire dan ma ba shi sa aishila yace duk latijan da an garin ga shi koma kofar binni ta kawara da kwari ne shiri ne wanda duk an ka halbe shi biya ta kamar alhakiya ka kai ne amma ba abaren iya ka kai matarka da iyanka duci don in ka juya gudu kun tuna nan cikin gari kowa shi tsaye to yan an ka taso magarin sai garin shi barkaci sura sai inda suka yi duk sai su kewaya na radin garin ga
gari shi bace ba a
gari sai su raba sai su can gaba su aje sai yace ashe yanzu ina rabuwa gari in ci gari zuwa cin gari yanzu a ce ina jin abu kamar kiɗi shi ko dan ne aika mai man zuwa ce in wani abu haka so ka zo yace in maka ta ku tashi ku saki shi sa akwai maza cikin garin ga tashi shi jiya an yan yaran masu cintan magarya sun ka tai can daji sai an kai dai sai su yarinya shidda an ka tare an ka tai da su sai ji labari an ka sai latiba to kowa shi bincike da ne san ka sai yan wani da abba gani dan wance ba gani ba sai ka ce suna can kai aika sannan babban baɗi ba a mai komi shi ko ga yaki sannan sai ya aika ya ce ka ce mai yaran nan shi ba ka she su in ba su an gama da shi sai ka biyo ka tambaya sai an ce ga hutun da ban dogo tara ka mai abinji shi kenan da an kama ka she su gida shi ko cire ga baban da ban sai inda ya fada can
muna da musan shi wanga gari yanzu akwai wata matsala wadda an ga garin ga wanda yalla kuka son gwamnati ko hukuma ta muku maganin shi daga
akwai mu abinda an matsalan kaga dan kawo mu ne ya tace ana son a samu muna da kota na biyu matsalan mu guda an mun fara iba abinci ka ina daji ka kwandaji kuma bai raba mu da hikima ba usan muka tsakanin mu da abukan gaban mu ai mun maganin wani abu mu huta
garin ku da makiyaya
mu huta da kashe-kashe da buge-buge da wani abu yanzu haka yaran mu na tsali kakan san ba ci riba ba amma in mun ka noma kayan mu sun ka bari mun ka ɗebe ga daji mu sakan mu su mura zan ne mun za a wa da kani to ka ji abin da dani ne
dangance da matsalolin da mutanen garin suka ambato na sadu da magashin garin Basaka wanda shine wakilin gwamnati a garin Basaka domin shin ko yaya za a magance ma al'ummar wannan da'ira karkara Basaka wadannan matsaloli
ni ana ce mini Ibrahimun magashin garin Basaka
to gashi yanzu haka mutane na garin Basaka sun na kuka dangance da matsaloli na matsalar wutar lantarki to ina bayani ya kwana a halin yanzu
ga foto na ai an aza an sa ya gwai komi yanzu rakwaduman na ɗaya za a yi a sa kwantar kowa a bashi wuta wuta ta isu ta zaka wannan matsalan ƙari da ita
mutanen sun ɗan koka game da matsaloli na makiyaya da suke fuskanta na a matsayinku na magabata wani mataki da ka ɗauka don ganin cewa an haita daga cikin wannan matsalolin
bisa ga harkan makiyaya da manoma nan dai garin Basaka abinda kowa ya sani makiyayi na Basaka da manomi na bazaga duka uwa ɗaya uba ɗaya suke duk mutanen da abbazaga bai da dukiya wanda aka sha ga tashi ka ta manomin bazaga ta to shi gasawa ko wata matsala ta taho cikin gida sai a gyara ta yanzu bana yadda an ka dauki mataki an yi sensibilization ba ɗaya ba ba biyu ba an yi taro ba ɗaya ba ba biyu ba kuma duk wanda ya kamata shi tahi wurin ijik ya tahi waɗanda annan sun ka tsaya masu bisa shena masu shan nono su sun ka tsaya kuma da mutane sun ka kawo kukan sun ka ce suna gangarowa da bisa suna jidowa suna banna rannan farese sarakuna da forces defense duka sun zo sun taru sun ga zaka an ka tsaye da magana tun lokacin na haddasa yanzu babu banna har yau ba a kawo mana kukan wata banna bisa ga wannan abin gaba kuma an dau mataki da abincin ga da an ka samu bana ubangiji Allah sun dau alƙawalin lalle lahiya lumi manoma za su ɗebe abin su kowa ya saki hannun wani tsakanin su da makiyaya
an yi rajeje na yanda ya kamata
an zamna tare da su ba a daɗe ba da an ka zamna ga manoma da makiyaya an zamna tare da su an haɗa kai babu wata matsala yanzu su masu taya wurin taranjiman sun tahi waɗanda annan da sauran bisashe kuma sun riƙe bisashe bakin gonaki na kiyo wannan da aka yi samu su kenan babu wata ɓanna dan yau an daɗe ni ban ji an kawo min ɓanna ba an ce ana ɓanna ko akwai wani tashin hankali babu shi yanzu abin da ɗaya sarki da prefect da sauran duka meroji an ka zamna an tsaye da magana da in lokacin girbi ya yi sai a shaida ma makiyaya da accan da su zahin zakuwa har lokaci ya kai wanda za su zakuwa an tanada musu ruwa an tanada musu wani kiyo nan saboda ana ta amina jan air departure rice saboda an zon taho da su shigo gonaki da kingin wuri wannan an ɗauki wannan mataki
masu sauraron mu daga nan muka zo ƙarshen wannan shiri wanda ni Asma Musa Zuka na gabatar daga nan gidan radio ne FM Birnin Kwami a madadin sauran abokan aiki nake ce muku ma assalam.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.